dan tana kafin zaɓe muna siyar ta har 224 har ta firma. Yanzu kuma maganar da nake in ma ka zo da dala kasuwa ba za a siye ta ta haura 190 ba. So idan ka lissafa ta iya da kuɗi kenan.
Alhaji labaran naga suke nan sakataren kungiyar masu canza kudaden ƙetare a nan Abuja. Tsohon manajan daraktan bankin Jais na ƙasa kuma masanin tattalin arziki. Alhaji Muhammad Mustafa bin Tube ya yi bayanin dalilan da suka janyo hakan.
A shekaru da suka wuce, alif 2011, Najeriya cinikin da ta yi na fetur a waje an samu dala biliyan 99, wato kusan biliyan 100. Shekaran alif 2011. To amma don faduwan wato farashin fetur daga lokacin da har ya kai sama ya kai dala 115, har ya zo ya fadi kasa da dala 50. To wannan shi ne shekaran da ta wuce, muka wuce yanzu alif 2014, wannan abin da muka samu kusan biliyan 100 yanzu ya fadi ya zama biliyan 77. To duk wannan abubuwan yana da halaka da karfin naira da kuma darajar naira. Wato halakan wannan dala naira da kuma sha'anin siyasa, dan ka san har akwai wanda suka ce idan shi wato shugaban kasa Goodluck Jonathan in bai ci wannan jabin ba za a yaki, za a kona kasan, za a rufe rijiyoyin mai da sauransu. To abinda wannan shine kaufin da nake ga maka
fargaba.
To shi yasa abinnan mutane wanda suke wato masu zuba hannun jari, wato musamman masu bond traders na waje, sai da suka ji wannan abin sai suka fara sayar da ko kuma suka janye hannun jari. Shi wannan babban dalili da wato lokacin nairan mu ya yi kasa ya durkusa.
Kana bai na fahimce ka shi tsoro a karan kansa yana iya yin tasiri?
To su wato masu masu hannun zuba hannun jari musamman na waje kamar tuntuni a jeji, in sun ji bindiga na farko guduwa za su yi. To kasan shi ne wannan halakan shi tsoro din da kuma karfin tattalin arziki ko kuma da karfin naira a kudin kasan.
Hassan Maina Kaina daga Abuja, Nigeria.